sabon munawaku daga muassasat nurul haq mai gabatarwa malam Jibrani Isma'il Khalifa.
Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أن أوانا مسلمي مزاد ماتا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته يوم جمعة شاتر قواتن سفر هجرة دمودايا دريهدو داربعين دايا وان دي 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 دا sha takwas ga watan Oktoba shekara ta 2019. Maudu'in mu a wannan rana shine jaddada neman yin adalci bisa ga yaran da aka kama a garin Kano. Kamar yadda muka sani, a satin da ya wuce jami'an tsaro suka binciko wani babban laifi da yake faruwa a ƙasar nan wanda aka yi shi a garin Kano na fatan yara da aka yi su 47 aka je aka fayar da su a garin Anambra, kuma a Kano duka aka face su a cikin garin Kano. Wannan labari ya tada hankalin al'ummar musulmi baki daya da ma da al'ummar Najeriya, domin a kama yara ƙanana daga shekara 2-10 a je a fayar da su a kuɗaɗen da ba su 200,000 ba, a raba su da iyayensu kuma yara ƙanana, kuma bayan nan an canja musu al'adunsu, an ma canja musu addininsu da sunayensu, an maida su kiristoci. Wannan abu yana da tashin hankali matuƙar gaske. To, babban abu na farko shine muna jajantawa iyayen waɗannan yara da wannan abu ya faru gare su, domin tun shekarar 2014 yau shekara huɗu kenan da wani abu zuwa 5 sun rasa 'ya'yansu har zuwa yanzu a wannan lokaci. To, muna jajanta musu da wannan abu da ya faru. Kuma waɗannan yara da aka samu guda 9 aka samu, saura guda 30 da wani abu, su ma muna roƙon Allah Ta'ala ya sa a samu cikon waɗannan yara. To, muna jajanta musu. Waɗanda kuma suka dawo gida, to muna taya iyayensu murna da samun 'ya'yan nasu. Sannan kuma abu na gaba shine godiya ga su jami'an tsaro. Hakika jami'an tsaro sun yi kokari akan wannan mas'ala ta binta diddiginta har suka gano inda waɗannan yara suke. Lallai sun yi kokari, ya kamata a jinjina musu. Kuma ya kamata ma jami'an tsaronmu, idan irin wannan kokari, to bayan wato lambar girma da za a ba su a ofis, to ya kamata gwamnatoci ko na jiha ko na ƙasa baki ɗaya su rinƙa ba su wani abu wato na kuɗi mai kima mai yawa wanda zai ƙara musu ƙarfin gwiwa mai yawa sosai, wanda waɗanda duk suka shiga cikin wannan abin da manyan 'yan sanda da ƙanana duk waɗanda suke a cikin wannan ƙoƙarin, to lallai ya kamata a rinƙa ba su wani abu yadda zai ƙara musu ƙarfin gwiwa, kuma zai nuna wa sauran jami'an tsaron cewa idan mutum ya yi abu tufa ga abin da zai faru, domin kowa ya san yadda a ƙasar nan take. Domin a irin wannan, to sai sun ba da rayuwarsu da lokacinsu da sauran sannan irin wannan abu ya tabbata. To, lallai ya kamata a iya yin waɗannan abubuwa na ƙara musu ƙarfin gwiwa. Sannan kuma dole ne mu godiya ga mutane waɗanda suka tsaya akan wannan abu bayan wannan abu ya faru, kamar ƙungiyoyi wanda suke na kamar Kano Concern a ƙarƙashin jagorancin Alhaji Bashir Tofa, da kuma hatta sanata mai wakiltar Kano ya yi ƙoƙari, sanata Kabir Gaya ya gabatar da wannan abun a majalisa. To, lallai wannan ya kamata su ma musu godiya bisa ƙoƙarin da suke yi na a tsayi da adalci a kan waɗannan mutane, a nemo su a kuma tsayi da adalci a kansu, kuma lallai ne su fito da sauran mutanen nan inda suka faida waɗannan yaran. Waɗannan yaran suna nan har yanzu tun da sayar da su aka yi. To, lallai ne a matsa waɗannan mutanen a nemo su duk inda suke. Gwamnatin jihar Kano da ma gwamnatocin musulmi baki ɗaya a tashi akan wannan abin, lallai sai an nemo waɗannan yaran, kuma an gabatar da waɗannan masu laifi a gaban kotu. a kuma bincika a gani fauran mutane da duk wanda yake da hannu a cikin wannan abu lalle ya kamata a kamo su a kuma tabbatar musu da hukunci kuma a dawo da wayancan yaran kuma su ma gwamnatocin wayannan garuwa na Anambra to tsaya tsayin daka wannan abu ya tabbata na adalci a nemo wayannan yaran a dawo da iyayensu kuma a gabfarar da wayannan mutane a musu hukunci da can ba da beli ba magana bace ba can cewa ko da an dawo da yara mutane ayi hakuri ayi tabbas a tabbatar da adalci akan wayannan domin sun cutar da wayannan yara sun zautar da su sun zautar da iyayensu to sannan kuma bayan da mu sauraron wayannan yaran ya kamata mu kuma yanzu mutane to lallai tunanin mu ya dawo jikinmu kowa yanzu sai ya tashi tsaye cikin lura a cikin unguwanninmu da cikin al'ummanmu lallai mu haɗa kai kuma mu haɗa kai tare da masu unguwanni da dagatai da hakimai duk mutumin da zai zo ya kawo ya kama haya a gari a unguwa to lallai ya kamata a san shi a san waye shi a kuma rinka lura da movement ɗin baki abin da ya ja wannan shine Kano ta cika kuma kowa Kano yake tahowa kuma alhamdulillahi Kano ba kyaman mutane muke ba kuma da ba shine wannan tarihin shekara 2000 ma haka ake karɓar baki shine ya jawo ci gaban da Kano ta famu wato tsawon lokaci da arzikin da tun ma a datan har ibuwa a yanzu to amma yanzu abin yayi yawa Kano ta bunƙasa ta yi faɗi da yawa sai ka ga wani wuri kana wuce shi akan titi ma a garin Kano baka san wato a hut a titi kana wucewa kamar kana ganin kamar dan lunguna ne haka dan layuka ne sai ka shiga cikin ƙasa wata rana wani abu ya kai ka sannan ka je ga al'umma ce da yawa a danɓare baka ma taɓa sannan garin Kano bane ba kuma ga ƙabilu da al'umma daban-daban to alhamdulillah alkhairi ne to amma fa lalle ya kamata a kula wa za a ba wa haya wa za a fa wa gida a rinka lura da wayannan sannan kuma dole kowa ya zama vigilant akan yara da yaya yanzu ba yaya na ba kawai da yayan makota mu rinka lura da yayan mu daga makaranta a unguwa da inda za su yi wasa musamman wayannan abubuwa suna faruwa ne da rana bayan mutane sun tafi kasuwa da wurin aiki karfe 11 zuwa karfe 3 duk irin wayannan abubuwa to anan suke faruwa lalle ya kamata a kula da iyaye mata su ma su kula dukkanin mu baki ɗaya da samari a haɗa hannu a rinka lura kowace unguwa musamman unguwannin da suke ba a cikin fadala ba sun fita daga wajen gari domin wannan abin da ya faru a Hotoro da Girimin Keɓe da Brigade da Tishama duka ɗan waje-wajen gari ne kaɗan to lalle ya kamata mu tsaya mu haɗa ƙarfi a wannan lokaci musamman masu unguwanni to lalle mu ba su ƙarfin gwiwa wajen tabbatar da waye zai kama haya waye zai sai gida a san waɗannan mutane tukunna to wannan wajibinmu ne a wannan lokacin mu haɗa kai akan wannan sannan kuma abin da yake ƙara gabanmu a yanzu ci gaba da matsalan ba da tsanantawa akan abinciko waɗannan yaran sauran waɗannan yaran ƙungiyoyi a ci gaba da malamai kar mu yadda a ce an manta wannan zancen domin abin da yake faruwa a kwanakin nan wato duk wani abu da ka ji ya taso a ƙasar nan ko ya yake to da bayan an yi wata ɗaya sai a yi shiru da maganar sai a kawo wani abu ya ƙara ɗauke hankalin mutane kada mutanen Kano mu yadda wannan abin ya wuce kar mu yadda sai an nemo waɗannan yaran lallai waɗannan mutane su sani cewa in mai ba a nemo waɗannan yaran ba to ba su ma ba su zauna lafiya ba lallai ne da sauran ƙabilun da suke a cikin Kano da wanda suke a wajen Kano waɗanda duk wanda yake da hannu akan wannan abin to lallai kowa ya tashi sai an nemo waɗannan yaran kada mutanen Kano su shiru akan wannan matsala da duk mutanen Northern Nigeria da dukkanin musulmi to kar a yadda ƙungiyoyin musulmi su tashi su tsaya akan wannan abin kwanan nan wani kangararren gwamna ya rushe mafallaci yana jin shi garinsa ne to gashi kuma abin da mutanen suke a cikin garin Kano an bar su suna zaune mu ba kyan mutane muke ba mu san ƙabilanci ko kaɗan don ba addinin musulunci ba ne ba kuma kullum muna kira izuwa ga soyayya da nuna rahama ga dukkanin al'ummar ɗan adam ba ma musulmi kaɗai ba amma irin wannan ta'addancin to ba mu yarda da shi ba a kama yara ƙanana a canja addininsu a raba su da iyayensu a ƙanƙanin shekaru a je a sai da su a bautar da su to lalle wannan abin da ba mu yadda ba lalle ya kamata mutanen Kano da gwamnati da farakuna da mutalakawa da malaman addini da ƴan boko da kowa ya tsaya akan wannan abin mu tsaya mafawa federal gamban lamba akan wannan abin domin abuwa da yawa hucewa suke a Najeriya sai abu ai abu na ta'addanci a cutar da al'umma amma gwamnati da cikin kankanin lokaci sai kuma can ya wuce ko a kama mai laifi bayan fati biyu shikenan sai ka ji shiru ba ƙara ji ba ba a ji hukuncin da aka masa ba ba a ji lokacin da aka yi shi kotu ba don haka kamar masu laifi masu mutanen gari wato fatan ti a rayuwa a Najeriya to kar mutanen Kano bai da wannan abu lalle mu tsaya tsayin daka ba rigima ba mi ba amma mu tsaya ai ta magana akan wannan abu da kungiyoyin lauyoyi da kungiyoyin ɗanci dan adam a tsaya akan wannan abu musamman mutanen Kano mu ne fa ba mu tsaya mu magana wallahi in mun gishiru abin nan ya wuce fadal gamma ba ruwanta sai mun matsalan ba akan wannan lalle ne mu tsaya akan wannan mu tashi tsaye sannan kuma mu yi addu'a mu ta addu'a akan wannan Allah ya yi mana wannan masifa wa'annan yara Allah ya fito da su a same su lafiya ba abin da ya same su a dawo da su gun iyayensu sannan kuma ai ta addu'a Allah ya kiyaye gaba mu ta addu'a akan wannan abin muna iftidifari muna kuma ta yin addu'o'i da kan an da kai zuwa ga Allah Allah ya yi mana wannan masifa Allah kuma ya tona asirin duk wanda yake da hannu a cikin waɗannan abubuwan Allah ya tona musu asiri ko fuwaye su domin abin ya isa abin yana da tashin hankali a cikin wannan don ba mu taɓa jin tashin hankali irin wannan ba don wannan ya fi a ce ai wanda a ce a zo a kashe mutane an san wani ɗan ta'addan ne bai kashe mutane ko kuma a mutum ne ka a mutane yake neman a bashi a bashi fanfa a bashi kuɗi ya bashe su a bashi kuɗi shi kuɗi yake buƙata amma irin wannan dabbanci to ba mu taɓa jin irinsa ba a kama yara ƙanana a canja musu addini a canja musu al'ada a canja musu sunaye a raba su da iyayensu a ƙananan shekaru wannan ta'addanci ba mu taɓa jin irinsa ba kuma ba mu san ƙabilanci gaskiya amma lallai akwai tambaya akan wannan ƙabila da yawa irin wannan muwanan laifi da gunsu ake fara gani idan wannan abu zai faru a cikin mutane a wannan duniyar a ce ala sai da ɗan adam saboda rashin akhlaqiyya ba mu san ƙabilanci amma gaskiya wannan ƙabila ba ta da akhlaq wa'anda dai aka ma mun gan su duka mun gan su ɗan ƙabila ɗaya ne to lallai ne gaskiya mu tsaya akan wannan abin Allah ya fito mana da wa'annan yara Allah kuma ya bayyana wa'annan duk wani wanda yake hannu a cikin wannan ko ma a waye yake ko a cikin me yake ko a ina yake Allah ya tona masa asiri Allah kuma ya kiyaye mu dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu lafiya a cikin garin mu da zaman lafiya da kafan mu baki ɗaya dan alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallama aqulu qawli hadha wa astaghfiru Allah al-alim li wa lakum wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu dan uwanku Tijjani Ismail Khalifa.